Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a yau Alhamis ta ƙarshe na watan Fabrairu shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai.
Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki akan sauran jama'a kamar yadda yayi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A yau Alhamis ne kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga wasu mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaɓa don cike wasu makamai. A yau ɗin kuma ake sa ran fidda wani rahoton bayanan sirri na Amurka wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman ya amince da kisan ɗan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar kama mutane sama da 200 sanadiyar zanga-zanga da ta barke a birnin Yamai sa'o'i bayan sanar da sakamakon zaɓe, lamarin da masu kula da lamura ke cewa dama sun san za ta rina. Ko menene dalili?
Tun da an ka fara zaɓe Nijar, na wanga zaɓe na bana, 'yan siyasa ba su haɗa kansu ba wurin tafiya. Warwace na ake tahi, mulki na tahiya, adawa na tahiya. Don haka yau abin da ya faru mun tabbatar da abu ne wanda tun yanayin farko ya ka iya haifar da shi.
Sai kuma batun rikici a garin Billiri na jihar Gombe da ya janyo asarar rayuka, inda al'umma ke yaba matakan maida zaman lafiya da gwamnati ta dauka tare da bayyana abin da zai kawo zaman lafiya mai dorewa.
Muna kira ga gwamnati da su mai girma gwamnati jihar Gombe sanar da wanda ya ci wannan zaɓen ya zamanto sarkin Sangale. Wannan shi ma zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya.
Yau ma kamar kowace rana Alhamis, Hawa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Maryam Dauda da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki akan sauran jama'a kamar yadda yayi aiki a matakin ƙarshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A wani babban bincike da aka yi akan mutane miliyan 1.2, masu bincike a cibiyar Kalalet ta Isra'ila sun gano cewa allurar rigakafin kashi biyu ta rage alamomin cutar COVID-19 da kashi 94 cikin 100 akan dukkan rukunonin masu shekaru daban-daban. Ta kuma rage raɗaɗin rashin lafiya sakamakon cutar da kashi 92 cikin 100. Masu binciken sun kuma gano cewa allurar farko ta rigakafin ta yi aiki da kashi 57 cikin 100 bayan makonni biyu. Binciken wanda aka wallafa a jiya Laraba a mujallar likitoci ta The New England shine nazari na farko akan rigakafin COVID-19 da aka yi na ƙasa. Matakin ƙarshe na gwajin rigakafin na kamfanin Pfizer da BioNTech ya nuna cewa maganin ya yi aiki da kashi 95 cikin 100 akan cutar ta COVID-19. A yau Alhamis ne kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaɓa don wasu makamai, ciki har da babbar jami'a a hukumar manufofin cinikayyar Amurka da babban jami'i a fannin lafiyar ƙasar da mataimakin sakataren ma'aikatar lafiyar ƙasar. Catherine Tai, wanda shugaban ya zaɓa a matsayin babbar jami'a a hukumar da ke da alhakin yin manufofin cinikayya na Amurka, ana sa ran za ta faɗawa kwamitin harkokin kuɗi a majalisar cewa za ta ba da fifiko wajen farfaɗo da dangantakar Amurka da ƙasashe da kuma sake haɗa kai da cibiyoyin ƙasa da ƙasa don magance matsaloli kamar sauyin yanayi da annobar COVID-19 da kuma koma bayan tattalin arzikin da ta janyo. A bayanan da ta rubuta da aka fidda gabanin zaman na yau, Tai ta ce za ta maida hankali akan tabbatar da aiwatar da yarjejeniyar cinikayyar Amurka, Mexico da kuma Canada. Ta ce yarjejeniyar da aka cimma a lokacin tsohon shugaba Donald Trump na zama wani muhimmin abu wajen sake gyara hanyar ta cinikayya. A yau Alhamis ake sa ran fadda wani rahoton bayanan sirri na hukumar leken asirin Amurka da yanzu za a bayyana wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da kisan dan jaridar nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 a cewar wasu jami'an Amurka dake da masaniya akan batun. Jami'an sun ce rahoton wanda galiban sa hukumar leken asirin CIA ta Amurka ita ce ta bada gudunmuwa ya nuna cewa yariman mai jiran gado ya amince kuma tayu ya bada umarnin kisan Khashoggi wanda shafin sa a jaridar Washington Post ya shata cakar manufofin yariman. Shugaba Joe Biden dan jam'iyyar Democrat da ya gaji Donald Trump na jam'iyyar Republican makonni biyar da suka wuce ya faɗa wa manema labarai a jiya Laraba cewa ya karanta rahoton kuma yana sa ran nan ba da dadewa ba zai yi magana ta waya da sarkin Saudiya Salman dan shekara 85 wanda ke shugabantar kasar tsawon shekara 35 kuma mahaifin yariman mai jiran gado.
To a gaishe ki an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da karin labarai amma kafin nan bari mu fara takon a jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bada sanarwar kama mutane sama da 200 cikin su har da tsohon komandan rundunar mayakan kasar Janar Mummunu Burema sanadiyar zanga-zanga da ta barke a binnin Yamai sau'i kadan bayan da hukumar zabe ta fitar da sakamakon zagaye na biyu na zaben da aka gudanar ranar Lahadi da ta gabata. Lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka fara kiran bangarorin siyasa su maida zuciya nesa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aika mana.
Da yake bayani ta kafafan gwamnatin Niger, babban alkali mai kare muradun hukuma a kotun birnin Yamai mai shari'a Mamman Tsayebu Isa ya tabbatar da cewa ya zuwa jiya Laraba kimanin mutane 250 ne ke tsare a hannun 'yan sanda bayan tarzomar da aka fuskanta a birnin Yamai da nufin nuna rashin yarda da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. A ci gaba da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na alakanta faruwar wannan al'amari da rashin fahimtar da aka fuskanta a tsakanin 'yan siyasa a yayin tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da suka gabata.
Tun da an ka fara zaɓe Niger, nawa ga zaɓe na bana 'yan siyasa ba su haɗa kansu ba wurin tahiya. Warwace na ake tahi, mulki na tahiya, adawa na tahiya. Don haka yau abin da ya faru mun tabbatar da abu ne wanda tun yanayin farko yake iya haihuwa da shi. Kowa yau in ka dubi yanayin gari babu wanda ka hituwa da hankalin shi kwanci. Talaka hirgice, shi maikance hirgice.
Tsohon komandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar Janar Mumuni Burema Canga na daga cikin mutanen da ke tsare a yanzu haka, yayin da wata majiya ta ce hukumomi na neman wasu shugabannin 'yan adawa. Sai dai shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Kodaye Alhaji Mustafa Kadi na cewa zama kan teburin sulhu ita ce hanya mafi a'ala ga yanayin da Nijar ke ciki a yau.
Demokrasi ba cewa ta yi ba a yi tashi hankali. Idan da kwai matsala, wato da kwai hukumomi waɗanda aka girka aikinsu ka kawo koke-kokenka, abinda ba ka rayar da shi ba a yi aiki da shi. Su hukumomi su ne ya kamata yau aima hannunka mai sanda na cewa da idan aka kai koke-koke, idan dai aka ba da hujja ta gari, to ya kamata a yi adalci. Son rai a maida shi ganga, tunda mu duka abu guda muka sanya ma gaba jamhuriyar Nijar. An kama mutum fiye da 200 kuma abin bai tsaya ba. Ha tsohon shugaban hafsan sojoji wanda yake da lakanin Canga an kama shi, wanda zaka shi na feji ana cikin wannan matsala. Kuma akwai shugabannin 'yan adawa ma waɗanda aka je a kama ba a same su ba a gidajensu. To Nijar batta bukatar irin wannan abin a daina shi.
A can baya babban alkali mai kare muradun gwamnati ya sanar cewa hukumomi sun zuba ido domin ganin abubuwan da ka iya biyo bayan munanan kalaman da ake zargin wasu 'yan siyasa da furtawa a lokacin yakin neman zaɓe. Saboda haka shugaban wata kungiyar matasa Kabiru Isa ke cewa bai yi mamakin matakin kama waɗannan mutane ba.
To ka san shi Hausa sun ka ce idan raƙumi ya ɓace ko cikin gidan kaji akwarkin kaji ana diba domin a nemo shi. Yanzu shi furgura cikin aiki shi kenan neman ciyawa dawa na adda hannu cikin irin waɗanga abubuwa. Kenan na farko mutanen da kamata a fara dibi su ne mutanen da sun ka furta kalamu na cewa ya kamata idan ba a yi wannan zaɓe ba, idan shugaba Usman bai ci ba ya kamata a haito. Kuma kana danganta cikin kalamu akwai wanda sun ga yaɗa kalamun ciyawa in ma maikantan suna nesa sun ka ce ya kamata ka fara ga makwabtanka.
Ko da yake kura ta dallafa a wasu unguwannin Yamai a dazu-dazun nan matasa sun afkawa gidan wakilin sashen Faransancin gidan rediyon Faransa Musa Kaka dake unguwar Losagungu a bisa zargin sa da goyon bayan jam'iyya mai mulki. A jiya Laraba kuwa wani jami'in tsaro ya halaka lokacin da wasu masu zanga-zanga suka yi yunkurin kutsawa gidan wani dan siyasa a unguwar Kubiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam Dauda da ƙarin labarai.
Kasashen Pakistan da India sun amince su tsagaita wuta a faɗan da sojojin su ke yi ba tare da ɓata lokaci ba a yankin Kashmir da ake takaddama a kansa ta hanyar farfado da yarjejeniyar shekarar 2003 ta rage zaman tankiya tsakanin kasashen biyu na nahiyar Asiya masu makaman nukiliya. Kasashen biyu sun faɗa a wata sanarwar haɗin gwiwa a yau Alhamis cewa manyan kwamandojin sojojinsu sun yi magana game da kafa wata hanyar sadarwar waya ta kai tsaye. Sun kuma yi nazari akan halin da ake ciki a yankin Kashmir da ya raba India da Pakistan. Dukan ɓangarorin sun amince da tsauraran matakan sa ido a yarjejeniyar fahimtarta da kuma tsagaita wuta a yankin na Kashmir da kuma duk wasu fannoni daga tsakar daren jiya 24 zuwa yau 25 ga watan nan na Fabrairu. A cewar wata sanarwa da rundunar sojojin Pakistan ta fadda. A yau Alhamis, Prime Minister kasar Armenia Nikol Pashinyan ya yi gargaɗin cewa an yi yunkurin yi masa juyin mulki bayan da manyan jami'an sojan kasar suka buƙaci shi da gwamnatinsa su yi murabus. Kiran da babban hafsan sojan ya yi na zuwa ne biyo bayan matakin da Pashinyan ya ɗauka a farkon wannan makon na tsige mataimakin babban hafsan sojan. Bugu da ƙari, bayan sanarwar sojojin a yau Alhamis, Pashinyan ya kuma kori babban hafsan sojan ƙasar Onik Gasparian. Pashinyan da ƙungiyoyin adawa sun buƙaci magoya bayansu su tattara a babban birnin Armenia.
Tuwa gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko da sako kai tsaye a kodayaushe ta lamba 2022599422. Kada a manta a fara da sa alamar karawa da ɗaya kafin buga wannan lambar wayar. Kungiyar Raya Al'umma Tangle mazauna Amurka ta yi kira ga mazauna garin Billiri kada su bari ɓata gari su cusa gaba tsakaninsu. Biyo bayan tashin hankalin da ya ɓarke da ya sanadin rasa rayuka da ƙaddarori da ya kai ga kafa dokar hana fita ba dare ba rana. A cikin hirar shi da muryar Amurka, Andele Rima Tadi, memban kwamitin Raya Al'umma Tangle na kungiyar da ke da zama a nan Amurka, ya yaba matakan shawo kan rikicin da gwamnatin jihar Gombe ta ɗauka, tare da kira ga gwamna Alhaji Yinuwa Muhammadu Yahaya ya saurari korafin al'ummar.
Da farko dai muna so mu nuna godiya ga mai girma gwamnar jihar Gombe Alhaji Muhammadu Yinuwa Yahaya domin matakan da aka ɗauka na kare rayukan mutane da dukiyoyi da kuma ziyaran da mai girma ya kawo zuwa garin Billiri har sau biyu. Wannan ya nuna cewa shi gwamna yana son mu al'umma mu zauna lafiya da juna.
Ana batun wannan tashin hankalin da ya faru a nan Billiri bayan kwanaki uku da mata suka fara zanga-zanga dangane da batun zaben sabon sarki.
Game da wannan rikici da ya faru, dukkanmu mun sani cewa an yi zanga-zanga na cikin lumana a cikin kwana na farko da na biyu da na uku. Mutanen Billiri musamman Tangalo suna kira ga gwamnati domin a sanar da sakamakon zaɓe da aka yi. Wannan zaɓe da aka yi na mai Tangle an yi shi ne bisa ga tsari da kuma ƙa'idodi na demokradiyya. Wannan zaɓe kuma yi ne bisa ga tsarin al'adunmu na Tangale, domin al'adunmu da aka yi zaɓe mutum wanda ya ce yawan kukuru shi ne ya zama sarki. To akwai maganar dokar jihar Gombe na abin da ya shafi masarautu na jihar Gombe. Abin da muke faɗi shi ne a cikin wannan dokar ta karfafa cewa mai girma gwamna a duk abin da zai yi, duk da ikon da aka bashi a cikin dokar, ya yi la'akari da tsari da al'adun mutanen da abin ya shafa. To abin da muke faɗi a nan shi ne tsarin Tangale ta nuna cewa idan aka yi zaɓe su waɗannan wanda masu zaɓe guda tara wanda ya ci shi ya zama sarki, so muna kira ne da mai girma gwamna a yi kokuri a sanar da wannan sakamako na zabe da aka yi domin wannan abin ya wuce mu ci gaba da zaman lafiya mu tangaro kowa ya sani masu son zaman lafiya ne
to menene ya kawo tashin hankalin da ya biyo bayan zanga-zangar lumanan da ka ambata
yanzu aka da nake magana ba wanda zai iya nuna cewa ga wanda suka shirye suka kawo wannan tashin hankalin na sani gwamnati tana bincike kuma muna roko a yi bincike wanda aka same su da laifi a cikin wannan zanga-zanga na har wanda ya sa aka kashe mutane kuma aka yi kone-kone a hukunta su amma muna son zaman lafiya zanga-zanga da aka yi a cikin lumana ne zanga-zanga daban argishin ne ya taso daga baya ya zo ya ɓata ma zanga-zangar da ake yi a cikin lumana.
To yaya kace gani za a samu maslaha a wannan lamarin?
To abu na farko dai da ya kamata mu yi shine kowanne mu na koma ga koyarwar addininsa dukkan addinan nan biyu da zafin mu sun koya mana mu yi zaman lafiya da juna ina kira ga dukkan mu mu dauki wannan koyarwar da muhimmanci na zaman lafiya da kuma su shugabannin addinai nan guda biyu na Krista da na Musulunci su haɗu koda kwamiti na a kafa hanyar da za a faɗakar da jama'a game da muhimmancin zaman lafiya a tsakaninmu. Abu na biyu gaskiya shine a Najeriya duk wani abun da ya faru ko ya shafi addini ko bai shafi addini ba sai an mai da shi abun addini. To wannan rashin yardan da ke a Najeriya yana ba mu wahala sosai. Dole mu duba cewa wasu abubuwa ba lallai addini ne ya kawo. Dole mu yi duba a kai yadda za mu dinga duban abu kada kowane abu mu fassara shi kamar addini ne ya kawo. Abu na uku kuma wanda shi fi muhimmanci sosai da nake so ni kira ga mai girma gwamna na jihar Gombe ita ce abinda ake kira adalci. Wannan zabe da aka yi a ƙasar Tangale akwai wanda ya ce an yi ya ci da kuru biyar wanda ya ci wannan zabe bisa ga al'adar mu na Tangale shine zai zama ta sarki. Muna kira ga gwamnati da shi mai girma gwamnan jihar Gombe ya sanar da wanda ya ci wannan zabe ya zamanto sarkin Tangale. Wannan shi ma zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya. Wannan farautan wanda duk wanda zai yi wannan farautan zai farauta ne a ƙasar Tangale. Mutanen kuma sun riga sun nuna wanda suke so ya zamanta sarkin su. To wannan zai kawo kwantar da hankalin mutane da kuma zaman lafiya. To muna fatan gwamnati za ta ji wannan kira.
Andile Yarima Tadi memban kwamitin raya al'umman Tangale da ke da zama a nan Amurka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mintoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Masu ya magana dai suka ce yara manyan gobe, wannan yasa yara suke da buƙatar cikakkiyar kulawa tun suna cikin mahaifiya. A yau dai za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata a ɗauka bayan samun juna biyu domin lafiyar uwa da kuma jaririnta. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
To likita, a makon da ya gabata mun tattauna kan shirye-shiryen da ya kamata iyaye su yi kafin samun juna biyu. To kuma a yau dai za mu yi magana ne akan wato kulawa da mai juna biyun ita take bukata domin lafiyanta da kuma na jaririnta. Kamar wasu matakai ya kamata a dauka da zarar mace ta samu juna biyu.
To matakin farko da ya kamata a dauka shine a tabbatar da shin juna biyun ne ko kuma ba shi bane. Wannan kuma yana yiwuwa ne ta hanyar yin gwaji. Idan bayan aka gwada aka tabbatar juna biyu ne, to da buƙatar kuma a duba a tabbatar shin juna biyun nan yana inda ake buƙatar shi ne, saboda akwai abin da a likitance ake cewa ectopic pregnancy, wato juna biyu ne wanda ba a inda ya kamata ya kasance ba, wanda yana iya zama hatsari ga rayuwar ita mahaifiya. Saboda haka da buƙatar a tabbatar da cewa wannan ciki da aka samu na cikin mahaifa kuma inda ake buƙatar shi. Wannan zai ba da natsuwa da kwanciyar hankali cewa wannan juna biyu a inda yake ne, inda ya kamata, sannan kuma sai a ɗauki sauran matakai. Matakan da za a ɗauka bayan wannan sai ya kasance matakai ne na awo, abinda ake cewa awo al'adam. A lokacin akwai bincike-bincike da ya kamata a yi wanda za a tabbatar da lafiyar uwa. Misali, za a gwada a ga yawan jininta, idan jininta yana yadda ake buƙata ko kuma yayi ƙasa ana buƙatar a bata sinadaran da zai haɓaka jininta. Za a gwada kuma preja jininta, ƙarfin jinin a duba, saboda daga wannan lokaci har zuwa haihuwa da buƙatar a rinka duba wannan preja, saboda kada a samu hawan jini. Akwai matan da ba su da hawan jini amma juna biyu yana iya sa su samu hawan jini. Sannan za a gwada siga. Akwai matar da ba ta da ciwon siga amma juna biyu yana iya sawa ta samu ciwon siga. Saboda haka duk waɗannan bincike da ake yi akan yi su akai-akai a tabbatar da lafiyarta, a tabbatar da lafiyar jariri. Yadda idan da akwai matsala da an gane a ɗauki matakin da ya kamata a ɗauka a cikin lokaci.
Musamman ma da waɗannan cututtuka suke iya samun mace bayan ta samu juna biyu, ko da a ce ba ta da su, da misali hawan jini da su ciwon siga. Shin idan ta same su yakan shafi jaririn da ke cikin cikinta ne?
Yana shafar jaririn da ke cikin cikin. Sannan kuma akwai lokacin da saboda hatsarin da zai iya kawowa ga rayuwarta, to da buƙatar kenan a fitar da jaririn kafin lokacin haihuwarsa. Dalilin da yasa kenan dole a rinka dubawa akan lokaci, kada a bar abun sai an kai wani matsayi na emergency.
To likita, a farkon bayanin ka kayi bayani idan mace ta samu juna biyu a duba a ga shin juna biyu ne, to shin akwai wani abu mai kama da juna biyu?
Akwai cututtuka da dama wanda likitocin da suka kware a harkar cututtuka mata za su faɗa miki cewa za su iya nuna alama da aisa cewa juna biyu ne amma ba juna biyu bane, kuma alamun su zai iya zama na alamu kamar na juna biyu. To shine dalilin da yasa ake so a tabbatar din. A cikin irin waɗannan misali, akwai cutar fibroid, tana iya bada alamu a ɗauka ciki juna biyu ne. Akwai abin da ake cewa molar pregnancy, shi ma zai iya kama da juna biyu amma kuma ba juna biyu bane.
Menene muhimmancin ɗaukar waɗannan matakan?
Muhimmancin ɗaukar matakan su ne wanda yake da matsala a gane matsala kafin ta kai ga tayi illa, kuma a ɗauki mataki a lokacin da mataki zai yi amfani.
To likita, kayi magana idan an ga mace tana da waɗancan cututtukan da suka same ta bayan samun ciki, a cire yaron kafin ya kawo masa matsala ko kuma ita ma ya yi ma rayuwarta barazana, kamar daga wani wata ne take iya samun waɗannan cututtukan, ko kuma daga zaran an samu ciki ne waɗannan kuma cututtukan suke faruwa?
To ya danganta. Shi matsalar nan tana iya tasowa a kowane lokaci, kuma ba wai ga kowace mace ba. Wata matar na iya zuwa a wata ukun farko, wata sai a wata ukun tsakiya, wata kuma sai a wata ukun ƙarshe. Saboda haka babu wani takamaimai lokacin da zai faru ga kowace mace. Saboda wannan shi yasa dole kenan a bincika, tunda ba a tabbatar ba wace ce za ta samu, wace ce ba za ta samu ba, kuma a wani lokaci ne za ta samu, ko kuma a wani lokaci ne za a ce ba za ta samu ba. Saboda rashin wannan tabbas din shi ne dalilin da yasa ake bincikawa din nan daga lokaci zuwa lokaci.
Makon da ya gabata ka yi magana shirye-shiryen samun ciki ya kamata mace ya kasance nauyinta ya kai ta samu ciki, da kuma watakila ko jiki na ƙiba da sauransu. Shin su ma sukan iya kawo matsala ga shi cikin ne, ko kuma ita kanta wanda za ta kasance mahaifiya?
To duka za su iya shafar ita mahaifiya. Misali, matar da take da cutar ƙiba wadda ake cewa obesity, idan ta samu juna biyu juna biyu yana ƙara musu nauyi. Wannan kuma yana ƙara hatsarin samun ciwon siga a cikin juna biyun, yana kuma ƙara hatsarin samun hawan jini. Saboda haka kenan abu ne da zai iya shafar uwa, kuma abu ne da zai iya shafar jariri a kan shi.
Ta yaya ake duba lafiyar yaro ma tun yana cikin ciki?
To akwai hanyoyi da dama, to amma alhamdulillah yanzu saboda an samu ta hanyar kimiyya da fasaha, ana iya misali hoton yaron nan a duba a gani shin yana da wata matsala ne, yaya kanshi yake, yaya gadon bayan shi yake, za a iya duba zuciyar shi, za a iya duba cikin shi, za a iya duba ruwan da yake zage da shi din ma yana da yadda ake bukata ko kuma yayi kadan. Saboda haka ana duba kenan har girman yaron nan, shin yana ƙara girma ko baya ƙara girma, har kwance shi kwance da yake yadda ake bukata ta ne ko da matsala. Saboda haka shi ma ta wannan awo ana duba shi kanshi lafiyar yaro da kuma yadda yake girma.
To likita musamman ma da yake muna magana ne akan matakan da ya kamata a dauka bayan samun juna biyu. To likita, bayan gwaje-gwajen da aka yi don gane lafiyar yaro, idan aka gane akwai wata matsala, ta wace hanya ake bi domin magance wannan matsalar?
To akwai hanyoyi da dama da ake bi. Akwai matsalar da babu maganinta a take a wurin, amma za a shirye da za a dau mataki yadda an haifi yaro a samu yadda za a yi da matsalar. Ci gaban kimiyya da fasaha ya kai ga akwai jariran da aka gane suna da matsala a cikin mahaifiyarsu, kuma aka shiga cikin mahaifiyar tasu, aka yi musu aiki, kuma aka ci gaba da daukar wannan juna biyu har suka kai lokacin da za a haife su. Ma waɗannan asibitoci ne masu matukar kayan aiki da matukar kwararru da za su yi wannan. To amma dai abu ne da yake faruwa a duniya, ko da baya faruwa a tamu duniyar. Sannan akwai abubuwan da idan an gano din zai sa dalili ne da za a shirya yanayin yadda za a haifi jaririn. Misali akwai lokacin da za a ga jariri saboda kwanciyar da ya yi kwanciya a maimakon kanshi ƙasa ya kwanta a kakefe, wanda ba dama a iya haifar shi ta yadda aka saba haihuwa ta al'ada. To kaga kamar irin wannan ba ma za a shirya yadda za a haife shi, ba za a bar mahaifiyar ta shiga nakuda ba, saboda ko ta shiga nakuda ba za ta iya haifar su ta haka ba, kuma akwai hatsarin in ta ci gaba da nakudar haka rayuwar jaririn da ta ta rayuwa za ta zama cikin hatsari. Saboda haka shi wannan bincike da ake yi yana taimakawa matuka kan daukar waɗansu matakai wanda ya kamata a bi ko wurin haihuwa ko bayan haihuwar jariri.
To shin likita, musamman ma da in aka gano yaro yana da wata matsala, shin akwai matsalolin da suke da nasaba da abin da uwa ke yi da ko na rashin kula da kanta da suke haifarwa wannan jaririn matsala?
Akwai matsalolin da kamar a wancan sati da muke magana, misali matan da suke shan giya ko taba ko kuma wasu ƙwayoyi, irin waɗannan shaye-shaye yana iya kawo matsala ga rayuwar jarirai, kuma abu ne da aka tabbatar da yana iya kawo matsala na, saboda haka waɗannan al'adun suna iya kawowa. Sannan kuma akwai abubuwan da su ba mata bane, kamar yadda muke magana su kofi, abin da ya shafi irin su goro, su shayi da sauransu, shi ma yana iya shafar shi juna biyu da aka samu.
Ta masha Allah, masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
To a gaida malamai, shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam Dauda da tashin muhimman kanin labarai.
Wani sabon bincike ya gano cewa sabon rigakafin COVID-19 na kamfanin Pfizer da BioNTech yana aiki akan sauran jama'a kamar yadda ya yi aiki a matakin karshe na gwaje-gwajen da aka yi a kansa. A yau Alhamis ne, kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka za su saurari bayanai daga mutane uku da shugaba Joe Biden ya zaba don wasu makamai, ciki har da babbar jami'a a hukumar manufofin cinikayyar Amurka da babban jami'i a fannin lafiyar kasar da mataimakin sakataren ma'aikatar lafiyar kasar. Haka kuma a yau Alhamis ake sa ran fadda wani rahoton bayanan sirri na hukumar leƙen asirin Amurka da yanzu za a bayyana, wanda ya gano cewa yariman masarautar Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman ya amince da kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi a shekarar 2018 a cewar wasu jami'an Amurka da ke da masaniya a kan batun.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci a koda yaushe. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri.